بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سواء مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منعم الله تبارك وتعالى بوديا دي سايك دعوة دمو أن الدرسي na tafsirin alqur'ani mai girma. Za mu fara suratul nur daga aya ta farko. Yau ana biyu ga watan Ramadan, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1446. Mai karatu zai karanta mana tunda babu wata tambaya. Karanta mana mu ji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
نعم.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
تبارك وتعالى يتي سورة واتو wannan sura ce anzalnaha muka saukar da ita, wa faradnaha muka farlanta ta, wato ai aiki da ita, wa anzalna fiha ayatin bayyinat muka saukar a cikinta da ayoyi mabayyana, la'allakum tadhakkarun ko cewa ku za ku tuna. Azzaniyatu, Allah ya ce mazinaciya mace, wazzani da kuma namiji mazinaci, fajlidu ku yi musu bulala, kulla wahidin kowane ɗaya daga cikinsu, 100 jalda, bulala guda 100. Wala ta'khudhukum bihima ra'fa, kada tausayi ko rangwame ya kama ku lokacin zartar musu da hukunci, ko dan yana cewa da zafi ko da mai kama da haka, kada tausayi ya kama ku akan wannan. Fi dinillahi, a cikin hukuncin Allah da yake ayi. In kuntum tu'minuna billah, idan kun kasance wato kun yi imani da Allah, wal yawmil akhir kuma kun yi imani da ranar lahira. Ubangiji ya ce banda wannan, wal yashhad azabahuma, ranar da za a yi musu bulala, to wal yashhad azabahuma ta'ifatun, wata jama'a ta muminai ta halarci yin hukuncin. Akwai abubuwa da yawa cikin wannan aya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata. Idan an kalli ayar ko ayoyin guda biyu. Maganar faradnaha mun farlanta ta, kenan duk abin da yake cikin wannan sura Allah ya farlanta ya wajabta mu al'umma ta yi aiki da shi. Idan kuwa muka dubi rayuwarmu, to za mu ga ba a aiki da wannan abu. To kuma idan an ƙi yin aiki da wannan abun, wace matsala za ta biyo baya? Akwai matsala ko? Ko dai ba a jina ne kan? Akwai matsala. Domin Allah ya ce, na wajabta muku tazakkarun. Sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, idan kun yi haka za ku wa'azantu. Je na wa ajiwa ne. Za ku wa'azantu, in ji Allah, waye mai shi? Za ku wa'azantu da shi, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. To kun ga anan akwai buƙatar sai an fitar da wasu hukunce-hukunce. Na farko, duk abin da Allah zai ambata a cikin wannan sura, musamman na hukunce-hukunce, to Allah ya wajabta wa mutane su yi aiki. Don kalmar fard, wasu malamai suna cewa fardun ya fi wajib ƙarfi, saboda shi fard idan za ka fassara shi kamar wani yanki ne da Allah ya yanke na wajibi sai an yi shi. Shi yasa daga cikin abin da yake jawo ma al'umma alheri ta yi hukunci da abin da Allah ya saukar. Manzo Allah ya hadisi ya ce, idan shugabanci baya hukunci da abin da Allah ya saukar, to babu shakka wannan al'umma ta gamu da matsala. Wasu hadisai da ba su inganta ba suna barazanar shekara 40 ba a yi musu fari ba, suna ruwan ana suna samun ruwan sama. To ko da dai hadisin bai inganta ba, to akwai matsala kenan a cikin sha'anin rayuwarmu. Saboda irin waɗannan hukunce-hukuncen su suke hana laifi a bayan ƙasa. Watsi da su kuma shi ne yake saka samun ɓarna a bayan ƙasa. To daga cikin abin da Allah ya wajabta a cikin ko a yi hukunci da su, ya fara da babban laifi shi ne azzaniyatu, maganar zina za a yi. Zina kuma illa ce a cikin al'umma. Ko da kana yi kuma illa kake jawo ma al'umma. Ko da kina yin zina, to illa kike jawo ma al'umma, kuma illa kike jawo ma kanki. To sai Ubangiji ya faɗi wani hukunci da ya ce, mazinaciya mace da mazinaci namiji da suka haɗu suka aikata zina, fajilidu kulla wahidin, kowanne ɗaya daga ciki a masa bulala, kuma bulala da za a masa guda ɗari. Kuma in an zo yi masa bulala, kada tausayi ya kama kowa, a masa bulala kai tsaye babu tausayawa. Haka Ubangiji ya saka dokar. Kuma idan za a yi masa bulala, saboda ya kunyata, saboda ta kunyata, to ranar da za a yi hukunci a gayyato mutane muminai, kowa ya zo ya ga yadda ake yi musu haddin bulala. Wannan da kuma manzansa shi ne kaɗai zai hana zina. Amma in ba shi aka yi ba, duk wasu dabarbaru ba za su fitar da mutane ba. Duk wata dabara da ka sani ba za ta fitar da mutane. Saboda idan mutane ba su bi hukuncin Allah ba, to dabarar su ba ta fitar da su. Wannan yasa yanzu muka narke a duniya kuma muke shan wahala, saboda an ƙi a bi hukuncin Allah, an ƙi a bi dokokin Allah. To malamai suka ce mene hikimar da tasa aka haramta zina saboda a cikin wannan ayar akwai maganganu jewa sannan me yake sabbaba yin zina sannan wace illa ce zinan take jawa in an yi ta duk sai mun yi magana akan waɗannan kuma babu sauri sai mun karanta su ɗaya bayan ɗaya insha Allah saboda idan kana zina ya kamata ka san wace hikima ce Allah ya haramta yin zina yace kar kai to sannan kuma idan kai wani sababi ne ya ja ka ka aikata zina sannan idan sababin ya zo kuma kai zina wace illa za ka jawo ma kanka kuma wace illa za ka jawo ma al'umma sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayoyin ya ambaci abubuwa na an ce a maka bulala wace hanya ake bi a yi maka hukuncin bulala shi ma duka ya kamata mu ambata na farko malamai suka ce hikimar haramta zina abu na ɗaya suka ce zina illatun fi dunya wa illatun fil akhirah zina illa ce a rayuwa ta ɗan adam sannan kuma illa ce a makomarsa a lahira kaga kenan akwai barazanar ɗan adam zai yi asarar rayuwa biyu in yana yin zina saboda zai gamu da illa a wannan duniyar zai kuma gamu da illar a lahira idan ba tuba yi ba wannan shi ne abin da ya sa Allah ya haramta zina da kuma wasu dalilai da za mu ambata daga cikin hikimar a haramta ma ɗan adam zina a bayyane ne ko hankali zai iya kallo wasu abubuwan yanzu matar da take yin zina ai ta zama unguluka garkowa kowane namiji kenan zai iya ɗaukan ki ya biya buƙatar shi da ke ai kamar ungulu ce kenan to idan kika yi zina har ya kai ga kila kin samu ciki wanki yanzu ya samu ɗa amma na banza domin dama asaliya in kin aure kin haihu ƴaƴanki ai ƴaƴan wanki ne haka ne yarki ta samu ƴaƴa amma ta hanyar banza yayinki haka sannan kin jawo ma zurriyarku abun kunya ki wani ɗan da ba nasu ba a zurriyarku kenan duk wannan ɗan wanda zai ce ma baffa yana faɗa masa baffa ne amma ta hanyar kin yi zina ba ta hanyar halicciyar hanya ba shi yasa ya ce zina illa ce a wannan rayuwar ta duniya wannan illar kadai ai ta isa hikima Allah ya haramta zina don kada a samu wannan abu sannan yana cewa wato kamar wanda zai je yayi zina ya yadda ya yi mawafaka yana tabbatar ma Ubangiji cewa haramun ne amma zai yi duk wanda ya kai wannan matsayin a ce zai iya tsayawa a gaban Allah ya shaida ma Allah ya ce Allah abin nan da ka haramta ni na yadda zan yi shi ina jin ba zai share ba ko to kaga kenan mai yin zina malamai suka ce ya yi mawafaka ne ya yadda da haramci haramcin da Allah ya haramta bai yadda ba kuma a samar da dan adam ta wannan hanyar wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai son wannan. Ko da kake zina, misali kai mai yi baka son babanka yayi zina ya haife ka, ko akwai wanda yake son haka? Akwai wanda yake son haka? Da kake yin zina da ƴar mutane baka son mahaifinka yayi zina da wasu kuma a haife ka akan wannan hanyar, to dan me kake? Ba wani wanda yake son a haife shi ta hanyar zina, babu shi, sai wadda ta same shi dole. Kuma kamar yadda hadisin Annabi ya faɗa ne, lokacin da wani ya ce cewa a ba shi izini zai yi zina, manzo Allah ya ce za ka iya yi da mahaifiyarka? Ba zai iya ba. To ai idan kai zina da uwar wani kake, tunda ai watan wata ce kuma za ta iya haihuwa ko? Kana yi da uwar wani ne. Ashe har yanzu baka gane illar cewa kana ɓata wata zuriya ba? Sa'annan Annabi ya sake tambayar sai ya ce za ka iya yi da ƙanuwarka? Ba zai iya ba. To a lokacin da kake yin zina da wata, kana yi da ƙanuwar wani ne. Annabi ya tambaye shi za ka iya yi da yarka ne? Ya ce ba zai iya ba. Ya ce to a lokacin da kake zina kana yi ne da yar wani, duk mazinaci a tsakanin ukun nan yake. Ko dai ka yi zina da wata wanda za ta haihu ko ta taɓa haihuwa, ko kuma da ƙanuwarka kake yi ko da ƙanuwar, sannan kai ba ka son ka samu ta wannan hanyar, amma kuma kana ƙoƙarin samar da wani ta wannan hanyar, Allah ya yi gaskiya da ya haramta zina. Ko daga wannan dalilin sun isa, ko wannan dalilin ya isa mai hankali ya bar yin zina, banda nau'in azabobi da za mu ambata a wasu darussa masu zuwa na abin da Allah zai yi maka a wannan duniyar da kuma abin da zai yi maka a lahira idan baka tuba ba. Abu na biyu, malamai suka ce hikimar haramta zina man'un ikhtilatul ansab, domin a hana cuɗanyuwar dangi, a hana cuɗanyar dangi. Kada wata mata ta je ta yi zina, watakila ƙabilar su kaza ne, sai ta je ta yi zina da wata ƙabila, da wani a cikin wata ƙabila, ta ɗauko jinin waccar ƙabilar kenan ko, ta kawo cikin gidansu. Musulunci baya son wannan, yana ɗaya daga cikin hikimarsa da ya haramta wannan yin zina. Sama a ɗauka ƙabila ce guda ɗaya, yaren ku ɗaya ne, to ba dole ne dan kun zama yaren ku ɗaya ba kuma ya zamanto duk dangin ku ɗaya ne, ba zai zama ba. Yaren ku zai iya zama ɗaya amma dangi daban-daban. To ikhtilatul ansab shine a ɗauko maniyin wani da bai halatta ba a zuba a wata mahaifa ta fitar da ɗa, wannan ɗan kuma ya zamanto ɗa ga ita wannan mata, yanzu kuma ɗa ga wannan, wanda wannan ɗan shi kuma zai rarrabu baffan shi a can ko gwaggon shi a nan ko ƙanuwar uwar shi a nan, duk da yadda aka yi da ya shigo da wata dangantaka ko ta shigo da wata dangantaka wanda ba ta dace ba, wannan yasa aka haramta mai zina. Hikimar kenan, لأن الزنا تشارك أفراد الأسرة في الأنساب. لمن إذا الزنا تنا مشاركة في كم تامي أفاملي. عندنا وانا مقال تنا مشاركة في كم متامي أشكم فاملي. كما يدنا فدار يتعزو. كنا دواء كنا دكاني. كنا دواء كنا كمدا ƙani, ko kana da ya kana kuma da ƙanuwa, ko kuma a'a kina da ya kina kuma da kanuwa sai kikai zina ko sai kai zina ƴaƴan kan nan duka sun zama ƴaƴan waɗannan ko ba su zama ba tushariku fil al fi afradil usra yaron zai zo yi musharaka da ɗaiɗaikun family tunda da can idan kika haifu ta hanyar aure to wanke yana murna shi ma kin sama masa ɗa baffansa ne ko kawunsa ko amma yanzu ta hanyar da bata dace ba kika kawo masa wanda zai ce ma sani kuma kin ɗauko shi to tushariku fil miras idan matar aure ta yi zina tana gidan mijinta kuma mijin bai sani ba wannan iyakarcin amana kenan iyakarcin amana da mace za ta yi wa mai gidanta idan ko wannan dan ko wannan yar da ta yi zina ta ɗauko ciki saboda tana da miji wala Allah ba a iya ganewa cewa fa dan nan zina ta yi ba to yanzu ta saka wannan dan zinan da ta ɗauko zai gaji mijinta idan ya mutu ko ba za a yi ba wanda kuma ɗan zina baya gado kaga yanzu ta riskar masa da wani abu na dukiyarsa na dukiyar mijinta wasu mata suna cin amana irin wannan su fita daga gidan majajensu zan ba tsoron Allah ba komai ko ta can haka an yi ɓarna sai aka kama waɗanda suka yi ɓarna mu kuma aka kirawo mu aka ce mu zo mu yi wa'azi saboda masu laifi ne aka kama aka saka mana su a gaba muka yi ta musu wa'azi wasu har suka yi kuka a gurin mun yi dai tsammanin kukan da gaske ne haka muka yi tsammani to muna cikin wa'azin sai wasu yara guda biyu ɗaya ina ga zai kai primary seven ya kai dai a saka shi ya kai shekara bakwai misali ɗayar ita kuma ina ganin za ta kai shekara shida ko fiye da haka sai suka zo suka tsaya a bakin ƙofar hukuma ce ta kama mu kuma suna gayyato mu musu wa'azi saboda su shirya wallahi malam ko da yaran nan suka zo aka tambaye su me suka tafi ne suka samu labarin tana can sai ga yara ƴan shekara bakwai ba su sani ba wasu tana masha a hotel da wani kuma an kama ku ji tsoron Allah wani fa tafiya yayi da sunan yayi ta bata hana hannun mai taba ta duk wanda yazo zai taba ta yadda take yana kinayar kana zina gaba ba kanar ka bace ai ko tunda wannan sura ma za ta bayyana al-khabisatu lil-khabithin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat mata ku ji tsoron Allah shi yasa ma daga cikin malamai suka ce shi yasa Allah ya fara bude maganar da azaniya mazinaciya mace saboda in dai zina ce take afkuwa a gari to mata za su iya daukan kashi 90 da wani abu cikin 100 na laifin wannan abu saboda sai sun ba da kofa za a yi zina bi yadda ka kai da sun yin zina sai ka samu macen da ta yadda da kai za a yi zina haka ne saboda haka shi yasa Allah ya fara da su saboda su suke ba da kofar yin zina to daga cikin haramta wannan zinar daga cikin hikimar haramta ta shi ne tusharikul ibn aw tusharikul bint fil miras za ta shigo da wata ƴa cikin gado ko kuma za ta shigo da wani ɗa a cikin gado wanda ɗan zina baya gado ku ji tsoron Allah mata waqtilatu tahrim kuma akwai gaure haram min al-muharramat daga cikin haramtattun abubuwa saboda diga maniyinka a mahaifar wata mata ta hanyar jima'in zina to ka gaure wannan ruwan halitta daga haram zuwa haram. Naka ruwan haramun ne, naka ruwan ma haramun ne, sannan ikhtalaqal haramu bil haram, haram ya gaurayu da haram. Sannan idan Allah yana son ya halitta kuma zai iya yi da wannan abu. Naka ka samar da wani wanda illar da in an haife shi har abada ba zai taɓa mantawa da ita ba, don duk mutumin da ya iya gano an same shi ta hanyar zina ba hankalinsa da wuya ya kwanta a wannan duniyar. Ka gaya ma kanka gaskiya malam, mutum ya san cewa zina aka yi aka haife shi, hankalinsa ba zai kwanta ba, ba zai taɓa kwanciya ba, saboda kowa yana gadara da babansa kuma kowa yana gadara da uwarsa. Amma a nuna mahaifiyar mutum a ce zina ta yi ta samar da shi, ai akwai matsala. A nuna baban mutum a ce wannan baban naka zina ya haifar da kai, ai akwai cin mutunci ko babu? Na'am, akwai man. To shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta zina don wannan hikimar. Da yawa suna zina ba su san abin da yasa aka haramta ta ba. Wannan hikimar tana daga ciki na kada wata mata ta shigo da ɗan da ba naku danginku ba, kuma ta riskar da shi a cikin danginku. Kuma ka gauraya ruwan maniyinka da na mace haram da haram, domin fitar da maniyinka a kan zina haramu, nata ma ya fito a haɗa a yi halitta haram, kun ci mutuncin wannan yaro. Idan ba a gane ba, kuma an saka yaron da bai halatta ya gado ba kuma ya yi gado. Wace irin illa ce wannan? Wannan kadai inda ɗan adam zai tsiyaye tunaninsa, ya kamata a ce bai yi zina ba, ko ya zama wajibi. Idan dai akwai kishi. Abu na uku cikin hikimar haramta zina, al-himayatu min al-awbi'a, wato shi ne a baka kariya daga cututtuka. Saboda ta hanyar zina ana ɗaukan cututtuka iri daban-daban. Yanzu ai akwai wata cuta wai ƙanjamau ko? Ko ƙanjamau ake kiranta su ko? Da sun ce a daina kiranta da ƙanjamau ko? Ya ce wai sida. Menene sida? Wani ciwo ne da ake ɗaukansa ta hanyar jima'i barkatai. Shi Bature ko kuma ɗan duniya wanda baya son ya karɓi haramcin Ubangiji, shi ba haramcin ne ya dame shi ba, rashin lafiyar da zai samu ne ya fi damunsa. Kaga ba Allah yake tsoro ba, yana tsoron me? Don haka shi yasa sai je ya zauna ya yi maka kwaroron roba. Haka ne? Wato ka je kai tai, wannan kwaroron zai iya kare ka. Shi ba buƙatarsa ba tsoron Allah ba ne? Tsoron kada ka kamu da ciwo. Ka kuma mutumin da zai yi ta zina bai tuba ba, ai Allah ya ce jahannama zai shiga. Ba mu sani ba ko ita jahannama ma kwaroron roba za a saka mata. Watakila. Ko ita jahannama ita ma watakila akwai kwaroron da za su yi, wanda idan ka shiga shi kenan jahannama ba kai ba ita. To in dai ba wannan ba ne, su daina yaudararka da kwaroron roba kana yin zina, za ka shiga wuta in baka tuba ba. Al-himayatu min al-awbi'a wal-amrat, da wasu cututtuka da suke faruwa wadda ake samun su ta hanyar zina. Hadisin Annabi ya yi magana ya ce idan zina ta bayyana cikin al'umma kuma har aka sanar da ita zinan, kowa ya san ana yi, ta bayyana kuma ba a daina yi ba, to Allah zai saukar da wata annoba ta rashin lafiya da za a tada da mutane na farko da suka gabata ba su san irin wannan ciwon ba. Ai kamar zamanin ya zo ko? Kamar lokacin ya yi. Kamar wannan zamanin ya zo. Saboda yanzu an kai wani matsayi da wasu irin cututtuka da zina take haifarwa, mutanen da suke shekara 60 nan baya ma watakila ba za su iya sanin su ba. Kuma zinan ce ta haifar. Li'annad zina, ya ce domin ita zina, tusabbibu likasrati min al-amrat, tana sabbabawa ga yawaituwan cututtuka, kuma cututtukan al-khatira, cututtuka masu hatsari, wal-qatila, wanda take kashe wato dan adam. Zina tana sababar da waɗannan abubuwa. Na hudu, daga cikin hikimar Allah da ya haramta zina kar a yi shine man'ul intisharul jara'im, a hana yaduwar barbazuwar cututtuka waɗanda ba za a iya samun maganinsu ba kai tsaye. Haisu zina yu'addi ila intisharil qatl baina zawji wa zawja, banda ma waɗancan cututtuka, ai ita kanta ma zinan ta yaɗa kashe-kashe tsakanin miji da mata. Saboda an samu waɗanda saboda haushi ya rasa yadda zai yi, matar shi ta yi zina, yanzu an kama ya kashe ta, ko kuma ta kashe mijinta saboda ya yi zina. Ana samun irin waɗannan ɗaiɗaiku a lokaci-lokaci. Duka wannan Allah ya haramta zina don ya kare ma ɗan adam waɗancan abubuwa. Wa bainar rajuli wal mar'a, tsakanin miji da mace an samu kashe-kashe, saboda watakila ita afifa ce kamammiya, amma mijinta yana zina, mijinta kamar wani tsohon taure yake mai yawo a anguwanni yana neman mata. Saboda haka wannan baƙin cikin tayi abun ya gagara, sai ta nemi hanyar kashe shi. Ana yana faruwa. Ko kuma kai ne afif kaman mai salihin mutum, amma matarka kuma ga abin da take aikatawa. Shi yasa wani sahabi yake cewa inda zai samu wani mutum da matar shi, to babu abin da zai hana ya kashe shi. Sahabai suka ci mamaki, manzo Allah ya ce kuna mamakin kishinsa ne akan matarsa? Sai annabi ya ce musu, to ai Allah ya fi shi kishi, shi yasa Allah ya haramta zina saboda illarta. Ana samun wannan tsakanin, ko mace ta kashe miji saboda ya yi zina, ko kuma namiji ya kashe matarsa saboda ta yi zina, banda ma yaɗa cututtuka a tsakani. Ko kuma a samu sabanin haka, a samu al-ashiq wal-mashuqa. Abinda ake nufi da ashiq shi ne, da yawa yanzu za ka samu ana da complaint, ana maganganu. Kaga wani namiji yanzu ya saba da matarsa, an samu sabani mai tsanani, wataƙila har aje kotu ko kuma aje wajen malamai. Kuma abinda ya jawo rigimar, mijin bai kama ta da zinab ba, amma ya kama ta da ashiq. Al-ashiq shi ne wataƙila wadda suka yi soyayya kafin ta yi aure, shi ake kira ashiq. Yanzu inda za a tambaya tsakani da Allah, za a samu wani ya taɓa neman mata sun yi soyayya, amma ba rabansa ba ce, wani ne ya aure ta, amma har yanzu da namban ta a wayansa kuma yana mata text. Lala, a cikin gunna akwai wanda yake wannan? Ba za ka faɗa ba tsakaninka da Allah? Tana gidan mijinta fa yake mata text, ana yi. Tana gidan mijinta yake mata chatting, ana yi. To tsakaninka da Allah kai ba munafiki ba ne? Tsakaninka da Allah ake tambayar kai, ka ba ma kanka amsa ma? Ya kamata ka ce eh, munafiki ne, saboda ai munafurci ne. Haka kuma za ka samu wata mace ta auri wani mutum, tana zaune da shi, amma tana yi ma tsohon saurayinta ashiq, wato soyayyar da suka yi a baya, har yanzu tana masa text, ana yi ko? Wani lokacin sai ka samu wani ya ce wai yayi ta daina mata text, ba a blocking ne? Ƙarya kake, ba da gaskiya kake maganan nan ba, ƙarya kake, da gaske kake yi, da sai kai blocking din. Kuma duk mata da take in dai ta kirkice saboda ta yi manema, watakila kafin a bada ita ta rabu da kowa ta kama ɗaya, in dai ta kirkice ranar da aka daura mata aure ya kamata duk ce blocking din layukan da wanda da take hulɗa da su daga ita sai mai gidanta kawai in dai gaskiya ne ko kuna ganin ba gaskiya bane gaskiyar magana in dai matar kirkice to daga ranar an rabu domin dama abin da ya hada kana nema ne kila ko ta yadda da kai ka ba da namba ko ka yadda da ita ta ba da namba to yanzu yadda ta kare don an daura musu aure da wani ina dalilin ka nai mata text ina dalilin ki nai masa text kuma ina dalilin ka nai chatting da ita ina dalilin kuma na ita ta chatting da kai wannan yana sabbaba mutuwar aure a tsakanin ma'aurata saboda ban yi tsammanin inda kana da kishi haka kawai zartakekin kato yana can waje yana yi matar ka test kuma ka kyale shi ba zai yiwu tambayar ka ake aka ce zai yiwu to in ba zai yiwu ba me yasa kai kai me yasa kake mata test tana gidan wani shine ashiq da ma'shuq wato wani mutum mai ciwon soyayya da wata mata mai ciwon soyayya sai su rinka test ma juna bayan wani shine ta tsaya ga mijinta kadai mutuntakar da namiji shine ya tsaya ga matar shi kawai dan haka duk wanda ya tsallaka ya tafi je wani abu ko wacce ta tsallaka ta tafi te wani abu ta yi haram kuma yayi haram kuma dan ta adda ne kuma yar ta adda ce haka alqur'ani ya kira su abu na shida almuhafazatu ala al-usra wal hayatu al-a'ila wato Allah ya haramta zina domin ya bada tsaro akan family yanzu idan kun kai ku 20 a gidan baban ku ya haifa da iyayen ku mata da dangin ku ga dangin baban ku da dangin iyayen ku mata idan daya daga cikin ƴaƴan nan daya ta je ta yi zina duk ya shafi wannan family duk wannan family an shafe shi da shi a wurin kawai abin da za a yi ta ba family da kuma rayuwar iyalai cikin mutunci kuma idan akwai ƴan mata da yawa a gidan to wanda ta je ta yi zina fa aka kama ta ko wanda ya je ya yi zina aka kama shi to ya toshe ko ta toshe ba waɗannan ƴan matan samari in dai har ya bayyana a gari to an toshe wannan family don idan gidanku akwai kirki misali dan gidanku ya je irin wannan gidan bayan ya bayyana da zina ina jin za ku yi kokarin hana shi auren wannan gidan ko ra ku hana ba a ce ba gidan kirki ba ne to kaga yadda zina take illa sa'an nan abu na bakwai shi ne alhifzu ala alhaya an haramta yanzu na dan hikimar a kiyaye kunya yanzu dan Allah duk da yake nan yawanci duk waɗanda suke gababbun nan anan ko dai an da tati ne ko wani abu da kaɗan sama da tati kaɗan wasu abubuwa da suke faruwa a baya shekara 40 nan ko 50 nan baya kunya ta hana zina ta yaɗu sosai a wancan lokacin kunya saboda yana da wahala fa ya mace ta iya bin ko kakanta in yana son ya mata wasa don da ana wasa tsakanin kaka da jika kawai ta zo za ta wuce ce zan baki wannan to gobe ba za ta biyo layin ba saboda kunya irin wannan matar da take da irin wannan kunyar yaushe za ta sake har a yi zina da ita sai da za a samu saken cewa fa kawai za a ba ta wannan ba za ta iya biyo layin ba kai ba ma wai ya mace ba ɗa namiji a irin wancan shekarun da nake magana wallahi ina gaya muku saboda kwarjinin mace aurenta yake son yayi amma in ya zo wajenta kasa magana yake dan tsabar kunya ta yaya za a iya nemi taɓa jikinta yanzu kai ya kake tambayar ka ake ai ya kake yanzu kai taɗi za ka yi zance da yarinya wallahi ba za ta iya zance da kai da ita ku biyu kade ba kuma sai da kawarta kuma idan an zo duk tambayar da kake saboda tsabar kunyata wala kawarta ce take bada amsa amma ita ba za ta iya budan baki ta magana da kai ba dan kunya kai za a yi ta sake da kai kai ka san akwai alheri shi yasa kaga iyayenmu na dadin nan sun yi shekara 80 a gidan aure ba su taba yaji ba yanzu da kai da yarinyar da kuke aure kai kake daukanta a kasuwa kuna raba katin auren ku ai kowa ya san ba za ku yi abin kirki ba wannan kowa ya san ba za ku yi abin kirki ba wallahi ka gaya ma kanka gaskiya mana kowa ya sani da a wancan lokacin an kai matsayin da uba an yadda kuma ranar da za a kai ta gidan miji na rantse da Allah kuka take yi kuka yanzu kai haka kake ko baka ji bane tsakani da Allah malam dan ya tsare kunya domin a samu kunya duk namijin da zai iya zuwa ya dafa wata yarinya ba matar shi ba rasar kunyarsa ta kai iyaka shi yasa annabi ya ce gara ka rungumi alade idan ya fito daga cikin kwata ya bi maka alheri dan baka da kunya zan faɗa ba ruwana da kai wallahi dole in ga maka dan gaskiya ce ka tsare kanka da mutuntaka balle kuma a ce wai wata mace za ta iya zuwa har ta ɗauki hoto da wani alhibzu ala alhaya abu na takwas alwahsha ala qalbi zani idan mutum ya je zina zai samu abin da ake kira wahsha a cikin zuciyarsa da Allah in akwai wani ya taɓa yin zina ya tashi ya gaya mana zan gaya masa wahsha da Allah idan ka taɓa yi ka tashi ka tsaya ka ce ka taɓa yi kuma ni zan gaya maka abin da ake kira wahsha kuma zan tambaye ka da kai zina baka ji shi ba a zuciyarka ka ba mu amsa tsakaninka da Allah ba wanda ya tashi ba abinda ya sa na muku wannan shede kaga yadda ka kasa tashi da in ka san kana yi saboda kunya wallahi ranar tashin alkiyama sai ka tsaya a gaban Allah wallahi sai ka tsaya illar kenan da ga ka tuba ka daina shine abin da yasa muke gaya maka saboda muna kaunarka ka zamanto mutum nagartacce abu na tara mutane annasu yanzuruna ila zani mutane suna kallon mazinaci idan zinarsa ta bayyana suna kallonsa ne da idanu na rashin mutuntawa duk wanda aka ce yayi zina kuma ya bayyana ya fita fili to kowa ya ganshi zai masa kallon mutum marar mutunci to saboda Allah ya tsare maka wannan mutuncin ya haramta zina azina jinayatun alal walad wal ummi wato zina illa ce laifi ne hatta ƴaƴanka idan ka shahara da zina ka cuce su wallahi indai ka shahara da zina ƴaƴanka mata ka cuce su saboda wasu ba za su iya auren su ba ƴaƴanka maza kuma ka cuce su saboda ka yaga musu mutunci a cikin al'umma indai har ka bayyana kai mazinaci ka yaga wa mahaifiyarka mutunci ka yaga wa kuma mahaifinka mutunci saboda indai ka bayyana har aka maka irin wannan abin ya fito fili to babu shakka ka yaga wannan mutunci waɗannan kaɗan ne daga cikin illolin zina kuma kaɗan ne daga cikin kai hikimar da ya sa aka faramta zina wala Allah darasinmu na gaba tunda yanzu lokaci ya yi ma yi magana akan mai yasa kake zina, waɗanne sabubba suka jawo kai zina? Sabubban suna nan dewa a cikin wannan al'umma din waɗanda suke jawo a yi zina.
Akwai wani bawan Allah an canja masa wurin aiki, akwai hatsari wurin yake roƙon addu'a, Allah ubangiji zai sa a canja masa.
Sai kai magana kowa ya ji, kada a ɗauka ko wani abu muke kullawa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wani bawan Allah ne ke roƙon masa da yawa su ya shi da addu'a, an masa canja wurin aiki ne, wurin kuma akwai hatsari, yake roƙon addu'a da fatan Allah sa a canja masa wannan wurin.
To muna fatan Allah ya maganin hatsarin gaba daya, kuma ya canza masa da abin da ya fi alheri. Muna masa addu'a Allah Ubangiji idan canza wanda ya fi masa alheri, Allah ya canza masa, Allah ya kiyaye.
Sai wannan buwar Allah ta ce aka raba kalla yacce ne koyaushe aka kawo kayan aka zo tambayan aure, abin sai lalace ake roƙon addu'a da wani
abin sai lalace? To su gaya ma Allah ma. Ba abin ba na daya, abin ba na dariya ba ne, abu ne na a tausaya. Tunda kodayaushe aka kawo kayan aure sai magana ta lalace, to kaga akwai buƙatar ai cewa kada abun ya lalace ai auren, saboda yin auren shi ne fi alheri. Da haka muna addu'a Allah Ubangiji ya sa idan an sake kawowa kuma abun ya ɗore. Wannan shi ne abin da muke da fata a kansa. Na'am,
shikenan.
ومن صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله وأتوب إليه. يا الله وأنا باين الله دسك تاروتي كده وجه وبنجي سنة دبكاتو إلي دبندبن من توصلي دسونا ينكم فيها تركي. Da wannan wata bai alfarma da ibadar da muke, Allah ka biya mu kowa buƙatarsa ta alheri. Muna addu'a akan mai martaba marigayi sarki, Ubangiji Allah ya ji kansu ya masa rahama, abin da ya bari a baya Allah ya taimake su ya ƙarfafa su. Muna addu'a Ubangiji ya Allah, waɗanda ba su da abinci ka ba su abinci, waɗanda ba su da kuɗi ka ba su kuɗi, waɗanda suka rasa suke cikin kunci Allah Ubangiji ka yalwata musu. Allah kana da abin yalwata musu, ya Allah ka yalwata musu. Ya Allah muna roƙonka wannan wata ɗin ka sanya mu daga cikin waɗanda kake kyantawa daga barin wuta. Allah ka sanya mu cikin masu tuba waɗanda ake karɓan tubansu. Allah ka karɓi azuminmu, ka karɓi addu'o'inmu, ka karɓi sallolinmu, ka karɓi karatu-karatukan da muke duka. Ubangiji ya Allah, kowa da buƙatunsa na alheri Allah ka biya masa. Wannan jiha muna addu'a Allah ka zaunar da ita lafiya, kuma ka ƙara mata zaman lafiya. Waɗanda suke jagoranci a ciki muna roƙonka ya Allah ka taɓa zukatansu wajen tausayi ga al'umma. Muna roƙonka ya Allah kai musu jagora, Ubangiji ka sa mu gama lafiya, Allah ka sauƙaƙa al'amarinmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.